بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر 30 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 126 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne aslan dan yin bayani akan tafarki madaidaici da ya kamata a bi wajen fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke magana akan ahadithus sifati al-khabariyya wato suke magana akan asifatul khabariyya amma kamar al'ada Ibn Taymiyyah yana yawaita sakin layi da dajiya da istitradi zuwa ga mas'aloli daban-daban da ke gefen wannan mas'ala karkashin haka ya yi dogon bahasi akan maganganu da ya ta ɗaukowa daga littafin Ar-Risalatul Qushayriyya ta Abul Qasim Al-Qushayri ya gama da wannan dogon tattaunawa yanzu kuma ya dawo magana akan wato mas'ala game da al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar falalarsa da yadda ya baiwa wannan al'umma ta samu falala akan sauran al'ummomi da kuma bayani akan wasu ababen lura da ya kamata mai wa'azi ya lura da su za mu tashi inda malai yake cewa wa'alumun anna a'azamal umami al-mu'minina qablana hum banu isra'ila kama ja'a fil hadithil muttafaqi ala sihatihi fi sahihaini an ibn abbas radiyallahu anhuma qala خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عرضت علي البارحة الأنبياء بأممه فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق وفي رواية فإذا الطرق ممتلئة بالرجال فرجوت أن يكون أمتي فقلت هذه أمتي فقيل هذا موسى في بني إسرائيل ولكن ننظر هكذا فرأيت سوادا كثيرا كالسبق الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم الحديث wannan hadisi da shi malam ya fara ayo yake cewa wa ma'lumun anna a'zama al-umami al-mu'minina qablana yace abu ne sananne cewa mafi girman al'umma kafin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummi da suka gabata to al'umma da tafi kowace al'umma yawan mutane da shahara da girman al'umma hum banu isra'ila sune banu isra'il banu isra'ila bayan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu al'umma da ta kai su yawa kama ja'a fil hadith al muttafaqi ala sihhatihi fi sahihain kama yadda haka yazo hadisi wanda bukhari da muslim suka hadu a wajen kawo shi an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma imam al bukhari da muslim su ruwaito wannan hadisi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala ibn abbas yace kharaja alaina annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wata rana ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito zuwa gare mu fa qala sai yace uridat alayya barihatal anbiya bi ummihi yace ajiya an nuna mana annabawa Allah ya nuna mana samfurin yadda annabawa za su zo garin alkiyama kowa a cikin tawagar al'ummarsa yace fara'aitu faj'ala yamurrun nabiyyu wa ma'ahu rajul sai kaga wani annabin ya wuce mutum ɗaya ne kawai al'ummatarsa ma'ana har yayi wa'azinsa ya gama mutum ɗaya ne yayi imani da wa'azinsa wa yamurru wan nabiyyu wa ma'ahu rajulani, wani annabin kuma zai zo ya wuce da mutum biyu kacal. Yace waja wan nabiyyu wa ma'ahu rahat, wani annabin kuma da ɗan tarin mutane. Ar-rahat shine mutum daga uku zuwa goma sha bakwai a bisa kauli mafi shahara a gun malaman lugha, shine ko dai mutum da shi da ɗan gidansa, iyalinsa, mata da ƴaƴa da masu aikin gidan shi, to sunansu ar-rahat, ana ce musu rahat. Ko kuma ya zama kun wasu ne can daban, to daga lissafi ne daga uku zuwa abin da ke ƙasa da ashirin, kamar 17 ko 18. To zaka sai mu ce wani mutum, wani annabin ya wuce da wasu mutane ƴan ƙalilan wanda ba su kai 20 ba, misali wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wani annabin ma in ya zo ya wuce a yadda aka nuna mun su, babu kowa tare da shi, ma'ana al'ummarsa ba su ji wa'azi ba kwata-kwata, haka zai zo ya wuce shi kadai a ranar alkiyama, ya zama al'umma kenan shi kadai. Wa ra'aitu sawadan kathiran, ko kabiran a wasu nuskokin, yace shi kuma naga wani taron duhu mai yawa, wato tarin al'umma wanda yace saddal ufuk, sun tokare sararin samaniya, a ce irin ga mutane kana hangen su ba masaka tsinke, taro mai yawa. Wa fi riwayatin fa idha turuqu mumtali'a bir rijali, ana haka sai naga ko ina ya cike, hanyoyi sun cike ko ina mazaje ne. Farajautu an yakuna ummati, sai nace ina ma dai waɗannan su ne al'ummata, ina so al'ummata ta zama da yawa haka. Fa qultu, sai nace hadhihi ummati, nayi maza ne tambaya, nace na tambayi mala'iku kenan, wannan ita ce al'ummata? Fa qila, sai aka ce da ni hadha Musa fi bani Isra'ila, a'a ba a zo kan al'umma ka ba tukun, wannan annabi Musa ne da al'umma shi bani Isra'ila. Walakin dur, aka ce amma ƙara dubawa na bayan su, hakaza wa hakaza, dubanan da can, yace fara'aitu sawadan kathiran, sai naga wani duhun na mutane da yafi wannan yawa, kad saddal ufuqa, ya tare ko ina. Faqila, aka ce ha'ula'i ummatuka, kaga al'ummaka. Kuma ha'ula'i 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab, kuma a cikin wannan tarin al'ummataka akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi. Fatafarraqan nasu wa lam yatabayyan lahum, sai mutane aka watse, wa lam yatabayyan lahum, ba su gane suwa ake nufi da 70 din nan ba. Yace fatadhakara ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, sai mutane suka fara wato yin ta'aliki da sharhi, suna cewa in amma nahnu fa wulidna fi shirki, suka ce to dai muna ganin ba mu bane, saboda mu an haife mu a cikin maguzanci, Allah ya taimake mu muka musulunta, to muna ganin ba mu bane, mu muna da wasu matsaloli da muka keto ta cikin su. Walakinna amanna billahi wa rasuli, duk da yake mun yi imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama. Walakinna haula'i abna'una, suka ce wataƙila dai waɗannan 70,000 ɗin to ƴaƴanmu ne, wanda aka haife su su musulunci kawai suka ga ana yi, ba su taɓa sanin maguzanci ba. Fa balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kai gare shi na abin da suke faɗa. Fa qala, yace humul ladina la yaktawuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace humul ladina la yaktawuna, sune mutanen da ba sa yin lalas, wa la yastarquna, ba sa neman ai musu ruqya, wa la yatatayyaruna, ba sa yin canfi, wa ala rabbihim yatawakkaluna, su suna dogara ne ga Allah ubangijinsu. Fa qama Ukasha ibn Mihsan, sai Ukasha ya miƙe, fa qala, yace aminhum ana ya rasulullah, ce ya manzon Allah ni ina cikin su. Qala na'am, nabi yace kwarai kuwa sallallahu alaihi wasallam. Fa qama akharu fa qala aminhum ana, sai wani ya miƙe yace ni ina cikin su. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sabaqaka biha Ukasha, Ukasha, Ukasha ya rigaye ka akan wannan. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, kamar yadda malam ya ambata daga sahabi Ibnu Abbas, da akwai kuma riwaya ta Ibnu Mas'ud, Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su. Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu Ahadithul Anbiya, da cikin kitabu Tibbi, da cikin Raqa'iq, da cikin Raqa'iq a cikin Sahih Bukhari. hadisin yana da masaloli da malam ya kawo shi ne nan aslan dan nuni zuwa ga cewa kafin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba al'umma da ta kai banu Isra'ila yawa shayid din shi kenan cewa fara'aitu sawadan katiran har annabi ma ya gansu yayi burin ina ma da sunan al'umma sa sai daga baya aka nuna masa al'umma sa ai sun fi wadannan yawa shayid din shi kenan kawai amma hadisin yana da wasu masaloli da babu laifi mu kallu wasu daga cikin su a gurguje farko nuni zuwa ga cewa gaskiyar da mutum yake akai ba ta da alaka da yawan mabiyan shi ga annabi ya zo wani mutum biyu wani mutum sha uku ko sha biyar wani ma babu kowa a tare da shi zaka yawa ko rashin yawa bai alamta gaskiya ga yawa rashin yawa kuma bai alamta rashin gaskiya me yake alamta gaskiya shine hujja mutumin da ke wa'azi ba tarin mabiya ne abin neman sa batun farko amma in an samu to falala ce saboda gurgurdan yawan mabiyansa gurgurdan yawan ladansa sannan kuma baya ga wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yayi kwadayin al'umma sa su yawa sai malamai suke tambaya to menene yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwadayin wannan yawa saboda kwadayin shi na alkhairi al'umma shi tafi kowace samun alkhairi na duniya da lahira saboda yawa falala ne arziki ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi ta aure ana hayyafa dan a tara mishi yawan al'umma dan yi alfahari da su shi zaka ga anan din ma kafin ya ji suwaye sai da yayi maza yace wannan ce al'ummata yayi maza ya tambaya kafin aka ci mishi a'a ba su bane al'ummarka suna tafi dai ka dan jira ga sanin zuwa sannan kuma wannan hadisi a cikin shi akwai bayani akan falalar wasu mutane masu wannan siffa sune waɗanda ba sa yin lalas lalas shine magani da ake yi ta hanyar kona jiki din wanda idan mashashara ko sharatuwa ko zazzabi yaki cinyewa a da sai a saka kibiya ko wani tsinke na karfe kamar tsinken tsire irin na karfe din na saka shi a wuta a gurin makera sai yayi jazir sai a dauko sai a dana wa mutum a jikin damtsansa layi biyu ko uku haka ana kana jin warin naman jikin shi yana konewa to haka mutum wannan to in dai ba ajali bane kai ko ajali ne sai ya ji sauki sai dai ajalin ya tada shi zaka nan da nan sai ga mutum kawai ya fara zufa shine suke cewa akhirud dawa'il kayyu karshen magani shine lalas wannan a traditional medicine da haka ake annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kyama zuwa ga abu saboda abin da ke cikin shi na wahala da cutar da jiki dan haka gara ya fi kyau mutum ya hakura da ciwon ya ci gaba da samun kafara ta hanyar rashin lafiya amma in ya tarsa su zuwa ga yi zai iya yi amma wanda yake yi to bai cikin masu wannan falalar lafazin yaktawuna kenan lafazin wala yastarquna al-imamu ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi mashi rahama a wani wuri cikin littafansa kun an iya tana mun karanta a cikin iktida'us siratal mustaqim yayi inkarin wannan lafazin cewa bai inganta ba sai dai lafazin lafazin yarquna shine ibn taymiya yayi inkari wannan la yasarquna ba sa neman wani ya musu magani ar-ruqya magani to al-istirqa ka ce wani da Allah yi min magani yi min tufi yi min addu'a kama min kaina yi min prescribing magani to wannan ya zo a cikin hadisin cewa wanda ya ki yin wannan to ya yi tawakkali ga Allah amma lafazin yarquna fa kai da kanka to ya bi a wata riwaya ta Imam Muslim wanda ita ce riwayar Sa'id ibn Mansur mai as-Sunan shine ruwaito da lafazin wala yarquna ba sa yi wa kansu ruqya to Ibn Taymiyyah sai ya ce wannan lafazin kuskure ce saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruqya ma kansa sahabbai ma sun yi wa kansu duk sauran mutane masu falala sun yi wa kansu to aka ce la yarquna to ya zama kenan waɗannan manyan mutanen ba su kai wannan falalar ba kenan sai Ibn Taymiyyah sai ya yi inkarin wannan lafazin amma za ga Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya maimaita martani a cikin littafin Fathul Bari cikin mujallaji na 11 inda yana cewa wannan abin da Ibn Taymiyyah ya kawo ba hujja bane na farko saboda dai shi sai Ibn Mansur thiqa ne wanda Bukhari da Muslim sun yi itimadin sa yace kuma ba a kuskurantar da thiqa haka kawai saboda ya saba abin da ya saba wa abin da ƴan ajinsa suka ruwaito musamman akwai wajahin da za a yi fitarwa yace kuma abin da aka zargi kai ibn taymiya ka zargi lafazin yarquna da shi to ai lafazin yastarquna ma ba zai tsira ba domin dai a ƙarshe dai wani ya shiga tsakaninka da neman abin a wajen Allah ce wannan ma'ana ita ba ta tsira ba dogon zance ne yana nan a cikin mujalladi na 11 anan Fathul Bari ƴan uwa suna iya koma su karanta kuma martani ne hadi'i babu batanci babu tuhuma da zalunci ko jahilci ko barna ko son zuciya irin yadda mutane suke yanzu duka babu wannan kuma ba ka san kan maganar ba ba za ka dauka maradi ba ne domin ko zaka ji ya ce ne kawai me yake cewa ne ma yace wa ankara Sheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah lafza yarqura kaza 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 irin haka sai ce to amma an mayan mishi da zance da cewa kaza da kaza da kaza almuhimmu shine wannan lafazi ya inganta kuma za a iya ture shi haka kawai ba sannan kuma ma'anar da za a bashi ba mummunar ma'ana bace cewa duka biyun sun zo kenan abinda ake so a nuna shine mutumin da idan bai da lafiya to ba zai sha magani ba kuma ba zai nemi wani ya bashi magani ko yi mishi treatment ba zai hakura ya dogara ga Allah har sai Allah ya warkar da shi yayi wannan ne dan tsaba dogaro ga Allah yadda shi da cewa wa idza marittu fa huwa yashfiin to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya ruqya Ibn Hajar yace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne a mahallin tashri'i Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fasa yin abin da yake so yayi mafi wahala dan ya gwada wa al'ummarsa mafi saukin shi yasa ya bari yin sallar dare da azumi dan ya gwada wa al'ummarsa saukin cewa kar sa shiga cikin haraji har yace in na ci gaba da yi kuka bi ni sai a fallanta muku ba za ku iya ba shi yasa ya sha ruwa a lokacin da yake misali bayan kwana uku dan yana musu mafi sauki da haka nan ma mahallin tashri'i shi sa yayi dan ya nuna cewa ai ya halasta a yi kuma har yace ma a yi din domin wancan adadin ai wani kankanin fraction ne a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 70 din can duk da yake yazo a cikin riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal cewa za a ninka su sau 12 a cikin riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal kuma da isnadi tabbatacce to da haka lafazin yarquna wanda ke cikin sahih Muslim da wannan lafazin gama garin na yastarquna kamar da Ibn Hajar ya kawo da yake cewa ittafaqa ala dhikri hadhihi al-arba'i mu'zamur riwayat yace mafi yawan riwayoyi sun hada kan ambaton wadannan abubuwan guda hudu yace hadisi Ibn Abbas da hadisi da abin hadisin Ibn Mas'ud duk da yake an samu taqdimi da ta'khiri da hadisin Imran dan Hussein wanda ke cikin sahih Muslim da kuma hadisin ainihin shi kanshi abin nan din Ibn Mas'ud kamar da muka ambata da Jabir duk sun zo da shi ya ambaci da zance mai tsayi a wancan wurin an kuma ba a gani musamman a wannan kitabur raqa'iq ne zaka kuma inda yayi babu yadkhulul jannata 70,000 bi ghairi hisabin lamba hadisi na 6,100 da lamba 75 to anan ne in ka karanta wannan sharhin zaka ga Ibn Hajar ya kawo zancen mai tsayi akan wannan mas'ala wallahu ala to na ƙarshen ko kuma na uku shine wala ya tatayyaruna ba sa yin canfi ba sa yin canfi canfi kamar da aka sani wata al'ada ce mara kyau da galibin al'ummomi suke yin ta shine a dauki wani abu a tsane shi a ce in dai an gan shi to kaza ne zai biyo baya to wannan shi an hana ne saboda zari'a ce zuwa ga shirka shi ba kaman waɗancan guda biyu na farko da yake sun halasta amma khilaful aula ne ga wanda yake neman walittaka ba shi tsafi shi canfi to abun kyama ne saboda zari'a ce zuwa ga ainihin wato shirka wasu ma malamai suna lissafa shi a cikin kaba'ira canfi shine kamar a ce ai mace mai ciki ba ta fita bayan sallar magariba a ce ranar laraba ba a cin abinci iri kaza ko mutum ya je kasuwa baya fara ciniki da bashi ko in ka fito ka ga makahu ba sa'a ko in ka fito ga kuturu akwai sa'a da dai irin waɗannan su larabawa a da yadda suke in za su tafiya za su fito da tsuntsu ne sai su saki shi to dinda tsuntsun nan ya bi wannan hanya suna da yadda suke duk inda tsuntsun ya bi in ya bi gabas akwai ma'anar wannan in ya bi yamma akwai ma'anar da za su bashi in ya bi kudu ko arewa haka akwai duk ma'anar da za su bashi sai suke cewa at-tatayyur wa ala rabbihim yatawakkalun cikon nan hudu kuma shine dogara ga Allah madaukakin sarki wanda duk yana fassara ma'anar wadancan abubuwan shi dogaro ga Allah din ma'ana duk abin da zaka yi zama ka dogara ne ga Allah ba ga wani tunaninka ko dabararka ko wani sababi ba wato kyala sababi da ruko da mahdu alqadar da barin Allah madaukakin sarki ya kaddara maka abin da yaso ya zama kai haka ne dan neman yarda Allah faqama ukasha ibn muhsan wannan sahabi ne suna ukasha sai ya mike yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina cikin waɗannan mutanen nabi ya ce mishi kana cikin su wani ma ya mike ya sake tambaya ko kana cikin su ko ina cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ukasha ya riga ka kaga nabi ya ce mishi baka ciki ba saboda mene saboda tatayiban li khatiri ta iya nan gaba ya shiga wasu ma wale suka ce annabi ya haka ne dan gintse kofar fitina saboda tayutun wani na mikewa har za a zo kan hala wani munafiki ne wanda da gaske bai ciki shi sai annabi ya gintse dan kada wani ya sake tashi wasu kuma suka ce saboda iya wahayin da aka manzo Allah sai su kuma lokacin game da ukashin idan zan tsaka da malamai suka yi wanda yake nuni zuwa ga dadin mu'amala da saukin hali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi wato in mutum ya tambaye ka abu ko baka da abin da zaka bashi ko baka da amsar da zaka gaya mai to ka gaya mishi magana mai dadi kaga dai wanda aka ce mishi to yanzu dai ukasha ne aka ce a baiwa ai ba zai ji damuwa ba inda an ce mishi hukuncika neman fitina daga an ba wani kai ma sai ka zo daga ya ce sai ka zo dan ka ji an ce shi kuma sai ka zo irin ku daya ko ka matsa min da tambaya bai mishi magana mara dadi ba yana da gaskin ladabban ainihin ba da fatawa ya zama malami ba da fatawa yana iya tatayibul khatir lil mustafti ya sauƙaƙa mishi damuwa da zai shiga ciki sakamakon amsar da zai bashi ko yanayin da zai samu kanshi a ciki to hadisin yana da fa'idoji da yawa waɗanda malamai suka fufutar waɗannan suna daga cikin zantukan da malamai suka tattauna akai sai a koma cikin sharhohi dan ganin ƙare-ƙaren bayanai akai shi ma ya kawo mana hadisin game da muka ambata dan nuni zuwa ga cewa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita tafi kowace al'umma yawa sannan al'ummar da ke biye da ita a yawa kuma ita ce al'ummar banu isra'ila to kamar yadda muka ambata shi yawan al'umma abu ne wanda a ɗabi'ance yana faruwa ne idan al'umma ta yi tsawon rai zamaninta ya ja da yawa kamar yadda al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamaninta tun daga aka aiko shi har zuwa yanzu karni 15 sannan kuma in ta yawaita auratayya da haihuwa babu yadda al'umma za ta ƙaru sai da waɗannan tsawon zamani auratayya haihuwa sai kuma jihadi da faɗaɗa ƙasar musulunci to duk waɗannan abubuwan al'umma musulmai sun yi shi kuma suna kan yi amma su al'umma banu isra'ila kamar yadda muka ji su babu jihadin faɗaɗa ƙasa a nasu sai dai jihadin kare kai sannan kuma zamaninsu duk da ya yi tsayi to ya tsaya daga sanda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo amma kuma sun ci gaba da wanzuwa har izuwa yanzu to wannan taron da aka faɗa na al'ummomi din baya nuni izuwa ga ƴan aljanna ko ƴan wuta mu kiyaye yanzu tawaga al'umma ne kawai kowace al'umma tare da annabinta zamu zo insha Allah amma ina jin a cikin as-sunna ne zamu karanta wani hadisi wanda watakila sai mun kai ga ɗauko shi daga sahih muslim wanda shi yake bayani akan yadda za a ware al'ummomi bayan an taru a kiyama wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ne na ganin Allah a ciki akwai lafazin da yazo da cewa bayan an gama taruwa Allah zai zo ya cewa ya sa a sanar da duk al'ummomin da suka yi kafirci cewa to su tafi wuta a watsa su a kai su wuta to daga nan zai zama saura al'ummomi masu tauhidi annabi ya ce barruhum wa fajiruhum mutanen kirkinsu da mutanen banzansu wanda suka bi annabawa to su za su saura su ne za a zo a musu hisabin tantancewa daga baya kuma su ma a kwashi masu zunubansu masu kaba'ira a jefa su a wuta daga baya Allah ya bada ceto a ita cetonsu manzo Allah sai sama yace har za a kawo kan waɗanda lam ya'malu khairan san ba su aikata wani alkhairi ba saboda babu wanda yake da ƙarfin gwiwa ma ya cece su babu wanda zai iya ceton saboda ceto za a yi ma wanda ya dan yi wani kokari ne to su kuma basu komai ba su dai suna da aslu tauhidi kawai shi annabi yake cewa Allah ne da kanshi zai fayaqbidu rabbuna qabdatan Allah ne zai danka da kanshi danka ya fitar da su daga wuta ba wanda yake fitar da su saboda lam yaf'alu lam ya'malu khairan ba su da wani aikin alkhairi kwata kwata in banda kalmar la ilaha illallah don insha Allah in muka zo za mu karanta shi zai tantance mana yaya Allah zai yi da mutane a ranar Allah zai samu cika da imani wannan dai duk mun san cewa fa kiyama fa gaskiya ce kuma shirya wali hadha kana ijma'u hadhihi al-ummati hujjatan dan haka ne ijma'in wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka hada kan wata mas'ala to ya zama hujja ma'anan al'umma shine malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sahabbai ko tabi'ai ko wani zamani cikin zamanin nan idan suka hadu cewa kaza shine hukunci to hujja ne wannan kamar hujjan alqur'ani da sunna sahabbai sun hada akan ijma'i akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sun hada akan cewa Abubakar shine khalifa sun hada akan cewa a ci gaba da yakan alul ridda sun hada akan cewa bayan mutuwar sayyidina Abubakar Umar ne khalifa sun hada akan tattara alqur'ani da sauran waɗannan ijma'at to wannan ya zama hujja a cikin musulunci yace li anna Allah qad akhbara annahum ya'muruna bi kulli ma'rufin wa yanhauna an kulli munkarin saboda Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa su al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna umarni da dukkan abu mai kyau kuma suna hani daga barin dukkan abu mummuna falaw ittafaqu ala ibahati muharramin aw isqati wajibin aw tahrimi halalin aw ikhbarin anillahi aw khalqihi bi batilin lakanu muttasifina bil amri bi munkarin wan nahyi an ma'ruf yace da haka da za a ce a wayi gari falaw ittafaqu ala ibahati muharramin a wayi gari duk al'umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su hada akan halasta wani abu da yake haram aw isqati wajibin ko tunkuɗe da yarfar da wani abu wajibi aw tahrimi halalin ko su haramta wani halas aw ikhbarin anillah ko su bada wani labari game da Allah aw khalqihi ko bayin Allah ko halittun Allah bi batilin da abin da yake barna la kanu muttasifina bil amri bil munkar to da sai a ce al'ummar nan sun siffantu da umarni da abin kyama wan nahyi an ma'rufin sai a ce sun siffantu da hani daga abu mai kyau wannan ku bi yuwa al'umman zara sai su musala kan haka wal amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkari laysa min al kalimi at tayyib wal amali as salih bal al ayatu taqtadi an ma lam tu'mar bihi ta'mur bihi al umma fa laysa min al ma'ruf yace kuma shi umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna baya cikin al kalimi at tayyib wal amru bil munkar umarni da mummuna wallahi anil ma'rufi da hani daga mai kyau laysa min al kalimi at tayyib cikin kalimi at tayyib cikin kalma mai dadi wal amali as salih cikin aiki nagari bal al ayatu taqtadi anna ma lam ta'mur bihi al ummatu fa laysa min al ma'ruf ayat tana hukunta cewa duk abinda al umman nan ba su umarni da shi wato ba mai kyau bane wa ma lam tanha anhu fa laysa min al munkari duk abinda al umma ta hadu ba ta yi inkari akan sa ba to ba munkari bane saboda al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta haduwa akan boye gaskiya ko goyen bayan barna ko fadan abin da ya saba wa shari'a a ce an hadu ga baki daya an ki gaskiya wannan bai yiwa wa idha kanat amiratan bi kulli ma'rufin wa nahiyatan an kulli munkarin in ya zama wannan al'umma ta kasance a jumlace al'umma ce mai umarni da dukkan kyakkyawa al'umma ce mai hani daga barin dukkan mummuna fa kayfa yajuzu an ta'mura kullaha bi munkarin wa tawtanha kullaha an ma'rufin yace to ta yaya za a yi a ce ta yi umarni ga baki ɗayanta da wani abin ɓata ko ta yi hani daga wani kyakkyawan abu bai yiwuwa wato al'umma ce wadda Allah ya mata siffa cewa ba ta haduwa akan halas ta haram ba ta haduwa akan haramta halas ba ta haduwa akan wani wajibi da Allah ya daura mata a hada ai gangan ko a ce to a daina yin shi ba ta haduwa akan bada wani labari da ya shafi Allah ba ko ya shafi bayin Allah wanda yake ba haka ba al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta taba ijma'i akan wannan dan haka al'ummar da bata taba ijma'i akan wannan barnar ba ta ya za a ce ta hadu akan umarni da mummuna ko ta hadu akan wato hani daga kyakkyawa wannan al'umma ba za ta yi haka ba wannan siffar shi yasa duk abinda al'umma ta hada akan shi ya zama shari'a, saboda abinda ta hada akan shi Allah yayi alƙawarin ba zai bar ta hada akan barna ko bata ko kin gaskiya ba. Ina fata mun gane wannan. Wallahu subhanahu wa ta'ala kama akhbara bi annaha ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar, yace yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ita wannan al'umma tana umarni da kyakkyawa kuma tana hani daga barin mummuna. Faqad awjaba dhalika 'alal kifayati, to amma fa ya wajabta wannan aikin ne a bisa wakilci, fardu kifaya bi qawlihi da fada al kifayati minha bi qawli yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair, a samu wata al'umma, lallai a samu wata al'umma a cikinku, wani sashe cikin al'ummar ku da zai dinga kira zuwa ga alkhairi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, suna umarni da kyakkyawa suna hani daga barin mummuna, wa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne matsiranta masu tsira. Malamai sun fassara faɗinsa cewa yad'una ila alkhairi shine ittiba'ul qur'an wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a cikin riwaya mursala da Ibn Mardawi ya yi fir a cikin tafsirinsa daga ainihin Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu, ya ambata cewa an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ittiba'ul qur'an wa sunnati, bin alqur'ani da sunnata. To riwaya ce mursala, amma kuma abin dogaro ce ita a gun wannan tafsiri insha Allah, cewa me ake nufi da yad'una ila alkhairi, suna kira zuwa ga alkhairi shine kira zuwa ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna umarnin mutane aikata kaza yana da kyau, ku bar aikata kaza ba shi da kyau. Ababan aikata wannan su shafi tauhidi da ibada da mu'amala da ladubba da sauran abubuwa. Hakanan hannun nan ya shafa ni game da shirka, game da sabo, game da zulubai, game da munanan dabi'u da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan. Ina fata mun gane wannan. To amma wannan aikin a samu wasu ne su wakilci sauran, ba yana kan kowa ne ba, ba fardu ain ne kaman sallah ko azumi ko sauran ibadoji na farilla ba, a fardu ne alal kifaya. Me yasa ya zama fardun alal kifaya? Saboda ba kowa zai iya ba, yana buƙatan wasu mustajiddat kafin mutum ya iya, yana buƙatan farko tukunna mutum ya zama ya san abin da zai faɗa, ya samu hali na cancantan ya faɗa, ya kuma samu bigiran da zai wa'azin, sannan yana da haƙuri da juriyar da zai iya yi, ba kowa bane zai iya. Dan haka inda Allah ya kallafa wa kowa, da ya zama taklifun bima la yutaqu, da ya zama an ɗora mutane abinda ba za su iya ba kenan, to kuma Allah baya haka. Allah ya ɗora mutane abinda za su iya ne, shi yasa ba kowa Allah ya ɗora mawa ba, sai waɗanda suke sun cancanta su. Wa idza akhbara bi wuqu'il amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari minha lam yakun min shart dhalika an yasila amrul amiri wa nahyi an-nahi minha ila kulli mukallafin fil 'alam. Ishi kuma ayayin da Allah yake bada labarin wannan ainihin wato aiki da ya daura wannan al'umma, Allah bai shardanta cewa mai yin wannan aikin wajibi ne saƙon shi ya isa ko ina a lungun duniya ba. Wato a ce in kayi umarni da kyakkyawa, to duk wanda wannan umarnin ya lazimce shi, a ce dole sai labarin ya iske shi ba. In kayi hani daga barin aikin banza, to ba sharadi ne a ce wannan labarin na hanin sai ya kai ga kowa, sannan aikin ya zama daidai ba. Ila kulli mukallafin fil ala, domin kuwa laysa hadha min shart tablighi risala, kai wa saƙon zuwa ga ko ina bai cikin sharadin isar da saƙo. Annabawa ma Allah bai sharanta musu cewa sai sun isar da saƙon nan ga kowa ba, ya dai ce su isar. Da haka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da annabtar take shamila ga duk duniya, amma har ya rasu annabtar sa bata wuce ƙwaryar jaziratul arab ba, wanda kuma wani wuri ne ƙanƙani in ka kwanta da sauran duniya. Bayan rasuwarsa ne a zamanin sahabbai da tabi'ai da kuma na bayansa har zuwa yanzu addinin ya ci gaba da yaduwa ta falalar shi al'amru bil ma'ruf din da kuma falalar jihadi. Ina fata mun gane wannan. Fa kayfa yushtaratu fi ma huwa min tawabi'iha, to in ya zama ba a shartanta wa annabawa da manzanni cewa dole su tabbatar saƙon su ya shiga kowane lungu ba, to ina kuma ga waɗanda suke masu bin sawunsu, sune malamai da masu wa'azi da masu karantawa waɗannan suna bin sawun annabawa ne to in ya zama annabawa ma ba musu wannan sharadin ba kaga min babu aula shi waɗannan kada sharadin hau kansu bal shartu an yatamakkana almukallafuna min wusuli zalika ilayhim sharadin kawai shine ya zama su bayi da Allah ya daura musu shari'a sun bada dama yadda abin zai kai gare su suna da yadda za su yi abin ya kai gare su wato kai mai sakon ka faɗi sakon a inda kake ganin zai kai su kuma mutane su iya karɓan sakon ta hanyar da ya kamata thumma idza farratu to amma idan masu jin sakon suka kidayawa su an zo an yi wa'azi a masallaci mutane suka kidayawa su kaga ya zo yayi musu wa'azi a inda za su iya ji an zo ana hudubar juma'a mutane ba su zuwa sallar juma'a yanzu sun ji an tayar sun ki ji an saka a radio sun ki saurare an saka a TV sun ki an saka a internet duk inda za a bi su an bi su kamar zamanin Annabi Nuhu sun mai ni da autu mu jihara sun mai ni alantu lahum wa asrantu lahum israra gida gida an kai ko ina amma mutane saboda kangarewa sun ki ji to wannan laifin su shine cewa thumma idza farratu falam yasma'u ila falam yas'u yasu ila wusulihi ilayhi yace falam yasu ila wusulihi ma aqiyami fa'ilihi ma yajibu alayhi kanat tafritu minhum la minhu thumma idha farratu idan suka gaza falam yasu fi wusulihi ilayhi suka ki bada damar wa'azi ya kai zuwa gare su ma aqiyami fa'ilihi ma yajibu alayhi wanda ke wa'azin yayi abin da ke kansa kanat tafritu minhum la minhu gazawa daga su masu saurare ne ba daga shi ba yanzu misali a wannan zamanin da muke ciki malai masu wa'azi sun iya abin da za su iya sun fada a lasifika sun fada a lakcoci a hudubobi a saminoni a karatu a littattafai sun fada sun yi masifa sun fada sun yi lallashi wani ma har yayi ashar saboda tashin hankali da damuwa da bakin ciki an maimaita amma mutane sun ki ji shikenan masu wa'azi sun yi nasu sun kuma sauke haƙƙinsu matsala ta rage a wajen mu mu masu saurare mu ba wa kanmu damar da za mu saurara mai aiki duk yadda za a yi saƙon ya kai gare mu an riga an gama ba to da haka a yanzu gazawar da ake samu ta ƙin jin wa'azi da mutane suke yi to laifinsu ne ba laifin masu wa'azi ba duk uzurin da suke kawowa shaitan ne yake riya musu sai mutum ya ce ai su ma malaman suna kaza ai su ma suna laifi kaza to ina ruwanka da laifin da suke kai ka gyara naka mal ai wani da yake magana yana yi ne saboda an bashi kuɗi to na ruwanka kai dai ba ya ga ma gaskiya ba in ka ci moriyar gaskiya shikenan ka ci riba an bashi kuɗi ba a bashi ba kai dai kana faɗa ne hasari ma zai wuya in ba ƙarfi kake mishi don baka da hujja dan za a zo a tirke ka a cikin kawo hujjar cewa an bashi baka da ita ko kuma to ai malaman ne duk su raba kan mutane ai malaman ne ma duk rikici suke to kai dai na ruwanka da rikicinsu kai dai ka anshi abin da zai amfane ka daga cikin maganar suke kyali musu rikicin su ba duk wannan shaitan ne yake riwa mutane hanyoyi daban-daban da za su bi su ki jin wa'azi to gani wani ya ce da ai malamai babu malamai na Allah to kai na me yake nan kai na shaitan ne yake nan yanzu tunda kai na shaitan sai Allah baka da malamai na shaitan ku mutanen zamanin ai ku ma ku shaitan ne kenan indai haka haka zaka ji jahilai fa suna irin wannan italaqat din marasa dadi ai malaman Allah sun kare to za a yanzu da kai da malaman da suke rayu zaman lazumin haka shine ku mutanen shaitan ne in sun halaka kai ma halakake ne kin sai babu malaman Allah da zasu ga maka magana ko abin da zai baka takeici wadanda yake ganin cewa malaman Allah ne wanda suka shude din fa sun da suke rayu din su ma fa haka yake musu hatta idza ahalaka ne qultu lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula daga za ku miso min qablu bayna san da yake wa'azi ba ku karba sai da ya mutu ku ce to ai ba wani mutanen kirki sun kare a da san da suke rayuwa wannan da kake cewa mutanen kirki ne baka saurare su ka ji su ba yanzu ma bayan sun mutu da baka son wanda suke rayuwa baka kuma ka saurare wadancan da musu har yanzu baka saurare wadancan din ba da daga gaske ne suka ce to ni mallan wani da ya rasu bari in ci gaba da sauraren shi wadannan ba sa san Allah amma baka saurare na baya ba san da suke rayi bayan sun mutu baka saurare su ba yanzu kuma kai ma duka sauran jafai to wannan alama ce ta tabewa Allah ya tsare mu وكذلك وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر kuma kuma ta bangaren suwaye aikin ya hau kansu yace wajabcin umarni da kyakkyawa da wajabcin yin hani da tankiya daga barin mummuna لا يجب على كل احد بعينه با واجب ني وجوب العين على الافراد با bai zama wajibi akan ɗaiɗaiwan mutane ba, ba kamar yadda yanzu idan aka ce hayya ala sala wannan kira ya wajaba akan kowane musulmi baligi wanda bai da wani uzuri, ba matafiyi bane shi, ba mara lafiya bane shi, ba ɗaurarre yin shi ba, wannan kira ya wajaba akan shi ya je ya sallah a cikin jam'i. Amma da aka ce wal takum minkum umma, wannan kiran bai wajaba akan kowa ba sai wanda ya cancanta. Shine kamar da malamai suke raba, akwai fardu ain, akwai fardu kifaya, akwai wajibu wujubal ain, akwai wajibu wujubal kifaya. Indai an san wannan abubuwa ne elementary. Ana misali kullun da sallar janaza, sallar janaza wajiba ce akan al'umma gaba daya idan wani a cikin su ya rasu a mai sutura, amma ba wajiba ce alal a'yani ba. Za a zama laifi ne idan an wayi gari kowa ya ki zuwa ai, amma idan wasu suka miƙe suka yi to ya faɗi akan sarau, to haka wa'azi, to haka kuma abubuwa da dama. Haka shi kanshi abinda za a yi kafin a yi wa'azi, neman ilimi, neman ilimin da ya wuce abinda za ka bauta wa Allah ba wajibi bane akan kowa. Da haka sai talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wannan ana magana akan ilimin da za ka bauta wa Allah, ka san Allah, ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka san tauhidi, ka san ibada da sauransu, da wannan shine wajibi akan kowa. Amma ilimin da ya dauri akan wannan, ka san nahwu, ka san balaga, ka san irabi, ka san usulul fiqh, sarku da mantiki da tauhidin mai zurfi na raddi da sauran irin wannan ilmomin, ka iya zalaka, wannan ba wajibi bane akan kowa. Wannan fardu kifaya ne, za ka tun cikin sahabbai ba kowa ne yake da irin wannan malakata ilimi ba. To don haka irin wannan karatun shi ma fardu kifaya ne. Idan da musulmi za su ƙi ne gabaki ɗaya, a ce ga wani gari ko wata al'umma musulmi sun shantake gabaki ɗayansu babu ɗaliban ilimi a cikinsu, babu malamai, babu masu bincike, to wannan sun yi laifi dukansu a wurin Allah. A samu wani gari yanzu a ce babu malaman fiqh, babu malaman qira'at, babu malaman hadisi, babu malaman tauhidi, babu ɗalibai masu neman irin waɗannan ilmomin da za su taimaki al'umma wajen a samar da malamai, a samar da ci gaba na wannan tradition na ilimi, to wannan mutanen garin gaba ɗayan sun haɗa kan sabon Allah. Amma aka samu sun miƙe suna yi, to saura ba dole bane a kansu. Iyakacin su ne su ji wa'azi, su bauta wa Allah, su dinga tuba kullum. Shi wa'azi ana musu shi duk sati aƙalla, fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini, suna ji dai aƙalla duk sati na huɗu ba juma'a ɗin nan, ko wani majalisi da ake ƙwaya ɗaya, to ya ishi wanda ba malanta yake nufi ba. Ina fata mun gane wannan. Da shi ne sai yake cewa bal huwa alal kifayati, akwai wakilci, wa'azi akwai wakilci, kamar dalla alaihi alquran, kamar da qur'ani ya fada wal takum minkum umma, da kuma wa makal mu'min yanfuru kafa fulan na fara min kulli fiqati minhum ta'ifa da yatafaqqahu fi din, kaga dinnan an ambaci cewa wasu yanki, to kaga ta'ifa daga mutum ɗaya ma ya wadatar, yana iya daukan ma'anar ta'ifa. Da haka in wasu suka dauka suna yi, to ya fada a sauran, kamar jihadi wanda yake na fada da ƙasa, kamar sallar jana'iza da muka ambata da sauransu. Walamma kana aljihadu min tamami zalika, to jihadi shi ma yana cikin umarni da kyakkyawa da hari daga barin mummuna. Kana aljihadu aidan kadhalika, shi ma jihadi nau'i ne na fardu kifaya. San da yake zama fardu ain shi ne kawai idan an kawo hujumi ga musulmai, an zo an yi musulmai hujumi, to nan don kare ƙasan musulmai da kare mutuncin al'umma da 'ya'ya da matan musulmai, to jihadi a lokacin ya zama wajibi ga duk mai ƙarfin ɗaukan makami. Ba za a ce wai sai sojoji wanda suke masu training, ko wanda suke da albashi, ko wanda suke cikin rijistan sojojin ƙasa ba. Kowa a nan zai fita domin kare abin nan tsohuwar na musulunci. فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته. إذا ودن ديكا ما تستاش سي جهاد دون ديكا ما تستاش سكرنتر سكا كتاشي سي ودن ديكا ما تستاش سي وعدي سكا كتاشي سي تو دعن هذا أتكين زنبو كوا جرمان زنبو سا دي جرمان كرفن تنتنت سا ودن ديكا كرفن إلمي يكي تو زنبنشي ya fi yawa akan wanda ƙarfin ilimin shi bai kawance ba. Wanda ya fi ƙarfin jiki da training ya ƙi yin jihadi, to zulubin shafi bai yafi na wanda bai kai shi wannan karfi ba kowa zulubin sa kullun kullu qadirin duk wanda zai iya yayi zulubi bi hasabi qudratihi zulubin shi da gurgurdan girman iyawarsa ma'ana da za a ce a shantake gabaki daya a daina yin wa'azi a daina karantawa a daina hana mummunan abubuwa a daina umari da kyakkyawa kowa ya kuma ya biye wa duniya to duk mutanen da ke wannan cikin wannan al'umma sun yi zulubi mafi girman zulubi a cikin su shine wanda yafi kowa sanin wannan ilimin sai kuma wanda yake biye da shi haka dai haka dai haka dai ina fata mun gane haka ya kamata mu san wannan yace idh huwa wajibun ala kulli insanin bi hasabi qudratihi domin wajibi ne akan kowa da gurgurdan iyawarsa to anan kuma wani abu zai taso kenan idan ana yin wa'azi ba lazimi ne kowane mai wa'azi sai yayi magana akan kowace mas'ala da ake bukatan wa'azi akan ta in wani yayi to ta fada akan ba dole sai wani yayi ba in ba a yi ba ne duka shine zama laifi da haka kenan ba daidai bane abinda wani mai wa'azi zai dinga ilzami masauran masu wa'azi cewa tunda ba su yi magana akan kaza da shi yake magana akan shi ba makiya Allah ne su ko munafikai ne ko masoya zuciya ko masu koyi gaskiya babu hujja akan wannan idan misali ni yanzu ne wa'azi akan shirka ko ne wa'azi akan tauhidi wani kuma ya wa'azi akan aure wani ya wa'azi akan cin amana wani ya wa'azi akan tsaye da sallah wani ya wa'azi akan yin azumin nafila wani ya wa'azi akan biyayya iyaye to shikenan duka mun wakilci duka mas'aloli gurgurdan iyayenmu to ba daidai bane wani a cikin mu da ya dage akan wata mas'ala shi ita yake ganta fa muhimmanci sai dinga zargin sauran cewa ai malamai ku ji tsoron Allah malamai ba sa faɗin gaskiya shi a tunanin shi abin da yake faɗa din nan dole sai kowa ya faɗi din shi ba haka bane in muka lau ko sahabbai kowa ya karantar da abin da yake ganin bukata ce ko abin da yake ganin ya fi gamsuwa da bari ya karantar da shi ko abin da wani coincidence wani yanayi ya haifi zuwa ga ya karantar da shi da haka ba daidai bane abin da galibi yanzu mutane suke yin wannan to abun kuma ya ƙara faɗi ma sai ka ji har jahilai ma sun samu bakin tuhuma malamai da irin wannan duk wani mutum yanzu da ya ga wani abu da a tunanin shi ya kamata a yi wa'azi a kan shi sai kuma ya bincika kuma bai bincika ba a tunanin shi kuma bai san ma wani ya wa'azi a kai ba to kawai next thing sai ya mutu ya ce malamai ba sa jin tsoron Allah saboda sun ƙi magana a kan kaza ta yi kuma akwai malamin da ya yi magana kai ne ma baka sani ba sai ya umumi ce ai duk malamai yanzu ba sa son gaskiya sun ƙi wa shugabanni nasiha sun ƙi wa kaza nasiha sun ƙi fitowa su ce a faɗi gaskiya sun ƙi kaza duk wannan jama'a ba hanya ce ta gaskiya ba domin duk wanda yake faɗa haka ba zai iya lalubo dalilin da ke goyon bayan wannan tunanin nashi tunanin shi ne kawai ya tsara ya sawwara shi sai ya mutane hukunci a kai to ba daidai ba ne haka ji ana cewa ai ana ƙin gaskiya ana munafurci malamai sun ƙi gaskiya aiko malaman Najeriya jama'a malaman Ahlus Sunna a Najeriya ina jin yanzu a duniya idan rating za a yi a iya inda na sani dole a ba su pass mark kokarin su na karantar da sunna kokarin su na faɗan gaskiya wani lokaci ma har da zakewa ma a wajen faɗan gaskiya aiko dole a ba malaman Najeriya credit sa zaka zagaya al'umma da dama musamman al'ummomin da ke magana da alal misali al'ummar da ke magana da harshen Hausa ma'ana al'ummar yammacin Afirka din nan da al'ummomin Hausawa da ke wasu ƙasashe irin Saudi Arabia irin ƙasashen Turawa inda Hausawa suke da Hausawan da ke nan makwabtanmu ba su da madogara fiye da malaman Najeriya malaman Najeriya ne madogararsu akan duk wani abu na ilimi musamman malamanmu na Ahlus Sunna wanda suke rayuwa da suka mutu dauko ashe suna iya kokarinsu ko babu wata mas'ala da ta taba tasowa a cikin addini ko rayuwa da za a ce malamanmu gaba ɗaya sun haɗa akan ba ruwansu da ita babu wannan in wani bai sa baki wani bai sa in wani bai santa ba wani ya santa in wani bai magana ba wani ya yi ai sai wakilcin da yake kansu kuma wannan abin da suke fi sabilillahi suke yi abin da ke wajen Allah kawai suke nema babu wanda ake ba shi wani recognition gwamnati dai ba ruwanta da su duk wani sauran sector gwamnati tana da ruwa da tsaki da abin da ake a wajen ta yi mishi hukuma ta sa ma'aikata tana da regulatory board da yake regulating likitoci da wanda yake regulating pharmacies da wanda yake regulating injiniyoyi da lauyoyi duka tana da shi duk wani professional amma ba ruwanta da malamai su san inda za su yi da kansu oho su suka jiyo su ne suka kafa kungiyoyinsu ko su yi wa kansu tsari ko su zauna barkatai su suka ji kowa kuma na iya yin su malamai su suke sintafi da kudin su su suke siyan kyamarori da kudin su su suke sa mai a motocin su su za su zauna su yi karatun su karanta kuma a ce ƙarya ne a zage su a tsine musu wani kira malami tsakar dare ya zage shi koyawa Facebook ya bidiyo ya zage shi duk wannan da suke jurewa bai isa a tausayan malaman nan ba jama'a amma sai mu duk mu dinga musu wannan bai ta da kulli a wannan ba daidai bane dole ne mu ci gaba da yin malaman mu na ƙasar nan addu'a da fatan alkhairi haka za ka ga malami wani ɗan shekara 43 ne ma sai ga har ya tsufa gimin shi yayi fari yayi buji-buji idan shi ya mutu wani kuma a haka yana karantawan ba ma yi da abincin da zai ci ga talauci dama kuma shine asali game da malanta ga ga mutum ya kudi a malanta to an samu deviation harkar ba a tsara ka dan a samu kudi ba tunda ko ka samu littafai za su cinye kudin littafai da suke mugwa tsada din yanzu ai sun isa mutum to da haka jama'a ba daidai bane wannan tuhumar da ake wa malamai da nuna musu su ba mutane bane shi yasa sai Allah yake ƙara jarabtan mu da abubuwa iri daban-daban sai a zo kuma dole dai in an gama sai an koma ana cigiyar ina malaman su idan ka kalla abin da ya faru da malamai a shekaru hudun nan bayan siyasar da aka shiga su malamai ba su ne masu rike da makaman siyasa ba mafi abin da zaka tume su da su shine ka ce ai sun ce a zabuwa ne kuma wannan da suka ce a zaba sun ce a zabe shi ne da kyakkyawan fahimta da kyakkyawan ijtihadin su ba dan maslaha kansu ba dan maslaha al'umma sai aka zo kuma aka samu akasi to da ya kamata in za a tuhumu wanda shi aka zaba din wanda a lahira shi Allah zai tuhuma amma sai a tuhumu wanda yace to ina ganin wani fa zai iya ce ai ku kace mu zabe su kuma wallahi wani ma ƙarya yake yi ba ya zabi wanda ya zaba ne saboda maganar malama ba amma yanzu kawai wai qataltum nafsan fadara'atun fiha ya rasuwa zai tuhuma kai tuhumu kanshi da cewa ya kuskure sai laluba ya ga ai su malamai fada suke a madadin al'umma sai ce ai su ƙarya yake yi sanda yake jefa qur'an ba yana yi ne saboda malaman nan ne suka sa shi ba inda malaman ne suka saka shi me yasa a yanzu bai dace sa shi ba canakin duk kowanne mara kunya cewa yake ba zai ba abin da malamai suka ce ba to dan kane mutum kada ya bi mara shi ya jiyo kowa ya abin da ya ga dama ai akwai lahira kai tun a duniya ma ai akwai horo Allah ya sani mu almuhimmu dai shine malamai suna da falala da alheri ko ba a rasa su da nasu kurakuran na dan adam amma kallon falalar su ake da alkhairin su a nema musu gafara akan kurakuran su kuma a daga musu kafa a girmama su a mutunta ra'ayin su musamman malaman da aka san cewa na Allah ne aka san cewa suna da kokari suna iya yin su suna kokari wajen wa'azi da karanta da al'umma waɗannan wajibi ne akan al'umma su girmama su mutunta su ina daga cikin alamar taɗewa al'umma ya zama ta mai da malaman ta karan bara abin zagi abin tozartawa abin cin mutunci ka kwatanta mutumin da ya mai da iyayen shi haka duk mutumin da ya mai da iyayen shi abin tozartawa abin zagi abin aibatawa ai bana jin akwai wanda yake shakkar cewa ya taɗe to haka wanda duk al'umma da ta mai da malaman ta suka zama abin tozartawa abin zagi abin zargi hai zama malamai sun fara jin tsoron jahilai malami yana tsoron ya kalmar da zai faɗa ma yana jin tsoro saboda dole ya kiyaye mutuncinsa don mutunci ba abin ka bari ne a taka shi ba dole ne ya kiyaye reaction ɗin mutane ya zama wai jahilai su ne sensor board na abin da malamai za su yi babu shakka wannan al'umma tana cikin imuwa da damuwa Allah ubangiji ka tsare mu Allah ka sa mu gama lafiya saboda kullum lokaci za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi